الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى دكم لدنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 19 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 12 a bangaren lissafi suratu yusuf kafin darasi na yau ba laifi in tambayoyi suka iya gabata na'am alaikum salam
malam wanda matan shi ya mutu ana mutu yana mishi addu'a yana kai gare ta ko bai kai
wai misali mutum ne matarsa Allah ya mata rasuwa shin in ya mata addu'a wannan addu'a za ta same ta ko ba za ta same ta ba ba ma matar ka ba wanda akwai wata alaka ta zumunta da kusaci tsakaninka da ita duk wani musulmi idan Allah ya masa rasuwa takanas kai masa addu'a Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa wannan addu'a za ta sadu zuwa gare shi dangane da musulmi ya ma dan uwansa musulmi mamaci addu'a wannan babu sabani a wajen magabata da izinin Allah subhanahu wataala wannan addu'a za ta sadu zuwa gare shi bugu da ƙari haka nan sadaka duk wanda ka masa sadaka takanas da sunan shi bayan Allah ya masa rasuwa to wannan ladan sadaka zai sadu zuwa gare shi don haka wannan ba sabani dukkan musulmi yana iya ma dan uwan shi musulmi addu'a sannan kuma yana iya masa sadaka don haka aka shar'anta mana sallar gawa har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada cewa babu musulmin da Allah zai masa rasuwa a samu mutum 40 masu tsantsar tauhidi waɗanda ba sa hada gutar Allah da wani su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah duk abin da suka roƙa masa a wajen Ubangiji subhanahu wataala face sai Allah ya karbi cetansu gani don haka kuma wannan ita ma hanya ce wanda ba ta yankewa kenan duk wani wanda yake makusacinka idan Allah ya masa rasuwa kai masa addu'ar cewa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa kuma inda halin yi masa sadaka kai masa illa kasancewar karka kayyade wannan sadaka ka bata wata kaifiya ko wani adadi ko wata kama wanda ba Allah bai bata kuma ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam wai dangane da buɗe Makka da yaƙi da aka yi an zubar da jini ko ba a zubar da jini ƙwarai an zubar da jini an zubar da jini sosai ma kuma illa kasancewar iya abinda yawa kana abinda bai wannan ba abinda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai ba a wawo shi dukiyar su ta zamanto ganima domin musulmi a fatahu Makka ba abinda suka dauka na ganimar yaki kuma duk waɗanda aka kama su a matsayin fursuna kusan mutum 2000 ko kuma mu ce sama da 2000 gaba ɗayan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alman ya sake su cewa su je matsayin ƴaƴa suke an yafe musu kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bashi wannan zabi. Ubangiji Ta'ala yake cewa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al-harbu awzaraha. An gane ko fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab hatta idza askhantumuhum fa shuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al-harbu awzaraha. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآية. وبنجي تعالى يتي فإذا لقيتم الذين كفروا كو جماعة مؤمني إن كن هدود ودن دسوك كافر تيمو فدرب الرقاب. وبنجي تعالى يتي كتغ بدا سار مويايس كفتتكيس كغمادس حتى إذا أسخنتموهم لوك تند كوك يوي تكسا أتكنس kuka jika kasa da jini. Ubangiji Ta'ala yace fa shuddul wasaq, a wannan lokaci kuma ku tsananta daure, duk wanda kuka kama shi ku sanya shi cikin sarka ku tantanke shi ya zama fuska wanda yake da yaki. Idan kun damke su, Ubangiji Ta'ala yace fa in ma mannan ba, in kun ga dama ku yi musu baiwa ku sake su ku ce kun yafe musu. Wa in ma fida'an, ko kuma ku dora musu fansa su biya wasu kudade domin a sake su. Hatta taba al-harbu awzaraha, Ubangiji Ta'ala yace har akai lokacin da wato yaki zai ajiye nauye-nauyen shi, wato shine makamai kenan. To dan haka kasancewar an zubar da jini, kar ma mu manta bayani ya gabata, kabila ta Khuza'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama randi shiga Makka da yaki ya ba su damar cewa su ci gaba da yakar kabila ta Bakar ibn Wa'il domin su dau fansa akan abinda suka musu tun a jahiliya. Manzo Allah yace su ci gaba kar su aje makamman su har zuwa sallah ta asar. Dan haka an zubar da jini, illa kasancewar shi dai bambancin fasu Makka wajen ganima, mu'minai ba su samu ganima ba. Ubangiji Ta'ala ya ba su ihdal husnain, wato shine galaba akan abokan gabar su. Dan haka Ubangiji Ta'ala kuma sai ya sakauta musu da abinda suka rasa na ganima a Fathu Makka a yakin Hunayn, suka samu ganima wadda ta lullunka duk ganimun da aka samu a baya. Na'am.
Wannan kuma da iwa mamace da mutum zai iya yin azumi na tawayi ko kuma
wai zaka iya yin azumi na nafila ko kuma kayi sallah nafila raka'a biyu ko sama da haka da sunan mamaci cewa Allah ya sadar masa da ladan? Wasu malamai suna ganin akan iya yi, amma magana mafi inganci bayyada cewa ai, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana abin da ya dace wanda yake rayayye ma mamacinsa. An gane ko shine sadaka, kamar yadda yake cikin hadisin Sa'd ibn Ubada da addu'a wannan sune ya dace, amma maganar kai wata ibada da sunan wani, in ma azumi ko nafila, wannan duka bai tabbata ba a wajen magabatan kwarai, kuma babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Wanda ma suka ce akan iya yi, kiyasi ne suka yi akan sadaka. Shi kuma inda kasancewar ana yi, to da magabatan kwarai sun rigaye mu zuwa wannan fage, saboda duk wani aiki na alkhairi sun fi mu kwadai akan shi. Kuma inda ana yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kyale jama'a ba, da ya bayyana musu. Don haka hatta da bugu da ƙari, hatta da karatun alqur'ani, ba maganar wani ya sanke ma wani alqur'ani mamaci da sunan cewa Allah ya sadar masa, matukar ba da bane ba ku jika da shine zai iya ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kakan shi ko kakar shi. An gane ku, domin da yana daga cikin jibin mahaifi, duk abin da da ya aikata na alkhairi, sawa'an da niyya ko ba niyya, mahaifinsa yana da kamashin lada a cikin duk abin da ya aikata na alkhairi, domin shi mahaifin shine sababin samuwar da a duran kasa. Amma duk abin da ya ma kansa na zinubi, ya daukan ma kansa na zinubi, ba abin da zai shafi mahaifinsa ko mahaifiyarsa, matukar ba su ba suka dora shi akan wannan hanya. An gane ku. Amma in aiki ne na alkhairi, idan yayi to mahaifinsa yana da kamashin lada, don haka babu sabani a wajen magabata, da ko jika zai iya karanta ma mahaifinsa ko mahaifiyarsa alqur'ani, in ma ya sauke alqur'anin gaba daya ko ya karanta, wasu izifa ko kuma ya karanta wata sura daga cikin surorin alkur'ani da sunan Allah ya sadar ma mahaifansa, wannan babu sabani. Amma daukan hayar gardawa da sunansa sauke ma mamaci alkur'ani, wannan bid'a ne. Kuma malikiya da malaman shafi'iyya suka ce ko an yi ba zai sadu ba, saboda ba karantarwar magabatan kwarai bace, karatun alkur'ani ibada ce. Wannan kuma kwangila ne akai, ko kuma ce bangara ce akai, an gane. Ko kuma inda karantarwa, inda kasancewar alkhairi ne, to da magabatan kwarai sun riga yin. Don haka sai dai sadaka ita ce kawai wani yakan iya ma wani ko ya yi masa addu'a, kamar yadda bayani ya gabata. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 57, wanda kafin ita ta 56 Ubangiji ta'ala na mana bayani dangane da wato irin kyakkyawan sakamako da ya ma annabi Yusuf alayhi salam a bisa ɗaukan haƙuri da ya yi a kan duk abin da ya same shi na musiba. Wanda dai duka ya gabata a baya, ga irin yadda lamari ya wakana tsakanin shi da ‘yan uwanshi, yadda suka kulla masa makirci domin su hallakar da shi, su ɓatar da shi. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da shi daga hallaka, an gane. Ko ya faɗa hannun shugaba wanda yake na ƙasar Masar, kuma ga wata jarabawa da ta tunkaro shi dangane da matar shugaba, wanda ya ɗau haƙuri a nan ma ya ci jarabawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda a ƙarshe Allah ya wanke annabi Yusuf. An gane cewa kuɓutacce ne game da abin da ita matar sarki take tuhumarsa, duk da cewa ita ta fito fili ta faɗi gaskiya, an gane ku. Lokacin da zai fito daga cikin kurkuku, kamar yadda bayani ya gabata, to don haka shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa wa kazalika makanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajral muhsinin wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqu. Ubangiji ta'ala yace wa kazalika, kamar yanda wato muka tsiratar da annabi Yusuf, muka fitar da shi daga wannan kurkuku, Ubangiji ta'ala yace makanna li yusuf fil ardi, mun tabbatar ma Yusuf matsayi na daraja a ƙasar Masar, shine ma'ana aka wayi gari ya zamanto sarki. Ya tabawwa'u minha haythu yasha, Ubangiji ta'ala yace yana sauka a ƙasar Masar duk inda yaso, wanda a da kafin haka yana rabe-rabe a matsayin bawa yake. To amma sai gashi an wayi gari ya zamanto shine shugaba. Ubangiji ta'ala yace nusibu bi rahmatina man nasha, an gane ku. Kamar yanzu misali, yanzu shugaba akwai garin da zai je a cikin fadin kasarsa gaba daya a hana shi sauka a inda yake nihin sauka, duk inda ya ga dama zai iya sauka, domin gaba daya kasar shi ce. Shine Ubangiji ta'ala yace ya tabawwa'u minha haythu yasha, yana sauka inda ya ga dama a cikin kasar. Don haka nusibu bi rahmatina man nasha, Ubangiji ta'ala yace muna shafar wanda muka ga dama da rahamanmu, duk wanda muka ga dama jin kai Ubangiji ta'ala yace shine muke jin kansa. Idan Allah ya yi nufin bawansa da rahama, kuma ba wanda ya isa ya hana. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Don haka yace nusibu bi rahmatina man nasha, mu muke shafar wanda muka ga dama daga cikin bayinmu, bi rahmatina da jin kanmu, mu ɗaukaka matsayinsa, mu ɗaukaka darajarsa a nan duniya da makoma lahira. Wala nudhi'u ajral muhsinin, Ubangiji ta'ala yace mu kwa ba ma tuzartar da ladan masu kyautatawa tsakaninmu da su, duk wanda ya kyautata alaƙar da take tsakaninmu da shi, Ubangiji ta'ala yace ba ma tuzartar da ladan shi ko mun kankantar shi. Wala ajrul akhirati, Ubangiji Ta'ala yace lalle wato lada wanda yake ne gidan karshe ita ce kiyama. Khairul lilladheena amanu, shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani da Ubangijin su, suka gaskata manzannin sa, wa kanu yattaquna, kuma suka zamanto suna tsare dokokin Ubangijin su. Kamar yadda bayani ya gabata, mumini wato riba biyu yake ci, ya ci duniya ya ci lahira, sabani ga kafiri. Duk abin da yayi aiki wanda yake na kwarai, sakamakon shi iya duniya, a gobe kiyama ba shi da komai. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana, idan mumini ya aikata aiki kyakkyawa, farko Ubangiji subhanahu wataala na fara sa kauta masa akan aikinsa mai kyau tun anan duniya, sannan kuma a gobe kiyama zai samu sakamako wanda yake cikakke, ita ce aljanna. Wanda ko yake kafiri, iya abin da ya aikata na alkhairi a duniya, Allah yake biyan sa. Allah ya kara masa lafiya, ya biya masa bukatunsa, a kara lullunka masa arzikinsa da duk wasu abubuwa da yake da bukata. Amma idan aka wayi gari kiyama, komai ba zai samu ba a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yadda yake faɗa, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, da fadar sa, wal ladina kafaru a amaluhum kasarabin biki atin yahsabu dhama'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada allaha indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakdiraha wa man lam yaj'al allahu lahu nuran fama lahu min nur da fadarsa mathalul ladina kafaru bi rabbihim a amaluhum karamadi nishtaddat bihi rihu fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in dhalika huwa dhalalul ba'id da fadarsa mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihim fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wama zalamuhum Allah walakin anfusahum yablimun. Don haka mumini shine ke samu fara samun sakamako akan ayyukansa na kwarai a nan duniya, kafin abin da zai iske na cikakken sakamako a gobe kiyama. Don haka Ubangiji Ta'ala a nan ya fara sakauta ma Annabi Yusuf alaihi salam. Ubangiji Ta'ala ya ɗaukaka darajar shi, ya ɗaukaka matsayinsa, duk kuncin da ya fada da duk wani kangi da ya fada, Ubangiji subhanahu wataala ya tsamayar da shi. Kuma a ƙarshe Ubangiji Ta'ala sai ya ce wala ajrul akhirati, lalle lada wanda yake na gidan karshe ita ce kinan kiyama. An gane ko? Ubangiji Ta'ala ya ce khairul lilladheena amanu, shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani, wa kanu yattaquna, kuma suka zamanto suna tsare dokokin Ubangiji subhanahu wataala. Domin duk mutumin da ya hada tsakanin imani da tsare dokokin Ubangiji subhanahu wataala, to shi ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya, kuma haka in an wayi gari kiyama shine zai ci nasara akan wato abin da zai iske a ƙarshen sa. Don haka dai wannan na nuna mana daukan hakuri, maida al'amari zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala akan duk abin da ya samu bawa. Iya abin da ake bukata ka maida lamarinka zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, ka dau hakuri akan musibar da ta same ka. Don haka insha Allah a ƙarshe Ubangiji subhanahu wataala zai sa kauta maka da sakamako wanda yake mafi dacewa. Yau za mu tashi kenan aya ta gaba. Qala Allahu azza wa jalla, وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ubangiji ta'ala ke fada waja'a ikhwatu yusufa wato yan uwan annabi yusuf alaihi salam su goma wato sun zo kasan masar domin wato awan abinci wanda kasancewar shi annabi yaqubu alaihi salam da iyalansa suna zaune ne a can kasar sham an gane ku domin kasar sham ita ce kasar wato kakan annabi yusuf alaihi salam shine annabi ibrahim alaihi salam shine anan ubangiji ta'ala yace waja'a ikhwatu yusufa wato yan uwan yusuf su goma wato sun zo kasan masar karmu manta ya gabata inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi yan uwansa su goma sha daya to shine anan ubangiji ta'ala yace yan uwan annabi yusuf alaihi salam wato sun zo kasar masar domin awan abinci fa dakhalu alaihi suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam wanda a lokacin nan wato shine shugaba fa arafahum wato shigar suke da wuya kai tsaye annabi yusuf alaihi salam ya sane su ya gane su wane ne wa hum lahu munkirun amma su wato suna masu inkarin sa ma'ana basu san da cewa yusuf bane ba shine yace fa dakalu alaihi wato suka shiga wajen sa fa arafahum annabi yusuf kenan farkon gani da ya musu fa arafahum sai ya sani cewa ƴan uwansa ne wa hum lahu munkirun amma su ko basu san shi ba me ya hana cewa basu gane shi ba wasu malamai suka ce tsakanin jefa shi rijiya da suka yi da wannan zawwa da suka yi kasan masar shekara 40 don haka suka kasa fahimtar shi wasu ko suka ce a wato rikida da ya canza kama saboda akwai kaya wanda yake na sarauta a jikinsa ga kambi waɗanda suke sawa wanda ake kiran shi taj sannan ga wasu abubuwa wanda sarakunansu suke sawa na kayan ado a wuya don haka suka kasa gane cewa yusuf ne dan uwansu shine ubangiji ta'ala ya ce wa hum lahu munkirun alhadi su ko basu san da shi ba basu gane shi ba a lokacin nan wato annabi yusuf alaihi salam sai ya nemi tattaunawa da su sai suka masa zance da yaren da suke yi a can kasar su shine ibraniyanci annabi yusuf sai ya ce to baki ashe kun zo ne domin ku yi rahoto a kasata ƴan rahoto ne kuka zo suka nuna masa a'a su ba ƴan leƙen asiri bane ba su gaba ɗayan ƴaƴa ne na mutum guda an gane ku suka bashi labarin cewa su ƴaƴan Yaqub ne alaihi salam wanda ke zauna a can kasar sha wanda Yaqub ko salihin bawa ne domin annabi ne daga cikin annabawa na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye su ku nawa ne ƴaƴansa suka ba da labarin cewa su 12 ne amma ɗaya ya bace ya halaka a lokacin nan sai yake ce musu to ina ɗaya daga cikin ƴan uwan naku ku goma nake ganin ku ina na cikin 11 suka ce yana can wajen mahaifinmu domin mahaifinmu yana kokarin manta abin da ya gabata na bacewar dan uwansa domin shi wannan wanda muka baro shi a gida wato dan uwan wancan ne wanda ya halaka a lokacin nan sai yake cewa da su to dan haka menene zan iya dauka na garanti daga wajen ku wanda zan amince in na ba ku abinci in kun koma cewa ku dawo a lokacin nan sai suka yi yarjejeniya tsakanin shi da su cewa zai zabi ɗaya daga cikin su goma kenan ya rike ɗaya a matsayin cewa shine matsayin jingina domin su je su dawo to a wannan lokaci kuma sai ya nemi cewa in har sun tafi duk yanda za a yi su yi kokari su lallashi mahaifinsu su zo da wannan ɗaya daga cikin ƴan uwansu domin a ƙara musu labtu wanda yake na ragumi suka yarda suka amince shine anan ubangiji ta'ala yake fada mana walamma jahazahum bi jihazihim lokacin da wato annabi yusuf alaihi salam ya shirya su bi jihazihim, wato game da tattalin su, ma'ana shine kayan su. An gane ko? Ma'ana an musu awu kamar yanda ya dace, an labta musu akan raqumas. Shine Ubangiji Ta'ala yace walamma jahazahum, lokacin da ya shirya su bi jihazihim, da kayayyakin su kenan tarkacen su, aka labta musu raqumma. Qala atuni bi akhilakum min abikum, Yusuf alayhi salam yace in kun koma gida ku yi kokarin zo mu, wato da dan uwanku wanda yake na wajen uba, shine wannan ɗayan da kuka buro shi a can. Sai yace da su ala tarawna anni ufil kayla, shin yanzu ba ku ganin cewa na cika muku zakka, ban tauye muku komai kamar yanda sauran jama'a suke yi. Wa ana khairul munzili, shin yanzu ba ku ganin cewa ni wato ni ne fiyayye, wato na masu sauke baki. Kar ku manta ku duba irin karamcin da na muku. Annabi Yusuf alaihi salam ya musu 12 ta arziki, da zai musu awo kuma ya musu awo wanda yake cikakke. Shine yace musu ala tarawna anni ufil kayla, yace shin ba ku ganin cewa ni na cika muku zakka kamar yanda ya dace, wa ana khairul munzilin, kuma ni ne wanda yake fiyayye a wajen wannan fiyayyen masu sauke baki. Wannan kasancewar duka wani kyautatawa ne Annabi Yusuf alaihi salam ya musu, ba dan komai ba, saboda akwai manufarsa, kokarin da yake ayi a zo masa da wannan dan uwa nashi. Sai yace fa in lam ta'tuni bihi, yace in har ba ku zo min da shi ba, fala kaila lakum indi, kusan da cewa ba ku da wani awo a wajena, nan gaba ba zan koma sayar muku da abinci ba. An gane ko? Fala kaila lakum indi, ma'ana babu wani abinci da zan auna muku nan gaba. Yace wala taqrabuni, yace dan haka kar ma ku kusance ni, kasa ta ma kar ku ta komo. Qalu, sai suka fada suka ce sanurawidu anhu ababu, lalle ne za mu nemi wato mahaifinsa ya lamunce mana akan zawwa da shi. Wa inna la fa'iluna, kuma lalle mu masu aikata abinda ka umarce mu ne da shi, cewa in mun koma gida mu yi kokarin zawwa da dan uwanmu wanda yake na wajen uba. Domin su goma gaba ɗayan su uwa ɗaya uba ɗaya suke, Yusuf da shi da wancan su ne suke uwa ɗaya uba ɗaya su biyu. Me za a yi? Sai ce wa qala li fityani hij'alu bida'atahum fi rihalihim, Yusuf alaihi salam sai ya fada ga yaransa, an gane ko, ma'aikatansa kenan, yace ij'alu bida'atahum fi rihalihim, sanya kudaden su wato a cikin lantunsu. An auna musu abinci, sai yace amma ku yi dibara, kudin da suka zo da shi ku tutsa shi a cikin abincin da aka auna musu. La'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ilayhim la'allahum yarji'un, takan iya yiwuwa su gane wannan cewa kudaden su ne aka dawo musu da su, lokacin da suka koma zuwa ga iyalansu. La'allahum yarji'un, Yusuf yace kuma dan su koma dawowa gare. Wannan hikima ce ta biyu da Annabi Yusuf ya yi, na yanda yaya za a yi su yi kokarin dawowa, wanda hikimomin kamar kusan uku ya yi. Hikima ta farko, da suka zo ya karbi bakuncinsu, ya karrama su matukar karramawa. Abu na biyu, Annabi Yusuf alaihi salam ya musu awo irin awon da ba a ma kowa, ya musu cikon zakka kamar yanda ya dace. Abu na uku, sai ya rike ɗaya daga cikinsu a matsayin cewa jingina ne. An gane ku? Jingina ne, amma ya labta musu raqumma goma, suka tafi da su, sannan sai ya rike ɗaya a matsayin jingina kenan domin su dawo. Abu na hudu shine, anan kudadansu da aka amsa, sai aka yi wayo da dubara, aka maida musu a cikin kayansu, wanda sai in sun koma gida sun buɗa, sannan za su ga da cewa an dawo musu da kudadansu. Kenan wannan 12 ta arziki da aka musu, wannan zai kwadaitar da su game da komowa wajen Annabi Yusuf, kuma zai ƙara ma kenan mahaifinsu ƙarfin gwiwa akan cewa ya bada wannan dan uwa nasu su zo da shi. Shine anan wa qala li fityani hij'alu bida'atahum, an gane ko? A wata kira'a, wa qala li fityati hij'alu bida'atahum, sai ya fada kenan ga yaransa, yace ija alubi ba'atuhum kusanye kudaden su fi rihalihim a cikin lautun su kenan cikin kayan su la'allahum ya'rifunaha miwa za su iya gane cewa kudaden su ne aka dawo musu da su ko kuma kamar da addaliyar anan kenan zuwa karancin da aka musu kenan su san da cewa an karrama su kwarai idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa ga iyalin su la'allahum yarji'un wato dan su koma dawowa don haka annabi Yusuf yasa aka maida musu kudaden su a cikin kayan su shine ubangiji ta'ala ke fada falamma raja'u ila abihi lokacin da suka koma wajen mahaifinsu qalu ya abana sai suka ce ya babanmu mu ne aminnal kailu wato an hana mu awan abinci a kasan Masar an ce daga yau in dai bamu zo da dan uwanmu wanda yake na wajen uba to ba maganar a sake sayar mana da abinci kasar ma aka ce kada mu tako don haka fa arsil ma'ana akhana naktar ka aika dan uwanmu tare da mu mu koma naktar mu je mu yo awo na abinci wa inna lahu la hafizun kuma lalle mu gare shi masu kiyayewa ne za mu kula da shi mu yi tattalin shi ba za mu bari ba duk wani abu ya same shi na ki da izinin Allah qala sai yaqubu alaihi salam yace da su hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl ai ba zan amince muku ba akan tafiya da shi illa kama amintukum ala akhihi min qabl face sai dai kamar yanda na amince muku akan dan uwansa gabanin haka shine Yusuf hal anan bi ma'ana ma annafiya ai ma amanukum alaihi ai ba zan amince muku ba alaihi a bisa tafiya da shi illa kama amintukum face sai dai kamar yanda na amince muku ala akhihi ga dan uwansa min qablu gabanin haka sai yace fallahu khairun hafiza ubangiji ta'ala shine fiyayyen wato mai kiwo in har ma akwai wani mai kiwo to ubangiji subhanahu wata'ala shike sama da shi wa huwa arhamur rahimin ubangiji ta'ala ko shine mafi jin kan masu jin kai walamma fatahu mata'ahum lokacin da wato suka bude kayan su suka kunce kayan da suka zo da su wajadu bi ba'atuhum ruddat ilaihim sai suka samu kudaden su an maido musu qalu sai suka ce ya abana ya mahaifinmu ma na bigi menene kuma zamu nema nan gaba wani karamci ya wuce haka ai ma za na bigi menene zamu nema bayan wannan karamci da aka mana gaya an mana abu wanda yake cikakke kuma kudin mu aka dawo mana da su kuma bayan sha biyu ta arziki da aka mana a can lokacin da muka je aka karbi bakuncin mu suka ce ya abana ya mahaifinmu ma na bigi menene zamu nema bayan wannan karamci da aka mana hadhihi bi ba'atuna ruddat ilaina suka ce wannan fa kudaden mu ne gaya an dawo mana da su wana miru ahlana kuma in mun koma abinci ne fa zamu auno ma iyalin mu an gane ku wana miru ahlana dan haka kenan in muka koma abinci ne zamu auno ma iyalin mu lafazin na miru min mara ne ya miru mayra ko kuma imtara yamtar sai ka ce imtiyar shine kenan awan abinci domin almayr wato shine abinci wana miru ahlana mu koma mu je mu auno ma iyalin mu abinci wana hafazu akhana kuma mu kiyaye dan uwanmu kamar yanda ya dace wana zidadu kaila ba'ir kuma mu dada wato shine awu wanda yake na ragumi kenan mu kara wani labtu wanda yake na ragumi lafazin kail anan kenan shine labtu mu kara kenan labtu wanda yake na ragumi zalika suka ce ma mahaifinsu yin haka kailun yasir wato awu ne wanda yake kenan mai sauki wanda babu wahala a cikin sa ko kuma kenan anan kailun yasir zalika kailun yasir ko kuma ka dauke shi a matsayin zalika kailun yasir ma'ana awu ne wanda yake dan kadan in har ba mu koma da dan uwan mu ba kenan don haka anan suka nuna masa uzurin da suka bashi wala miru ahlana kenan in har ka ba mu shi mun tafi da shi kenan zamu auno ma iyalin mu abinci abincin da zai wadace su wana hafazu akana kuma zamu kiyaye dan uwan mu wana zidadu kaila ba'ir kuma mu kara labtun ragumi kenan maimakon da muna zawa da labtu goma kenan nan gaba zamu zo da lamtu wanda yake 11 sai suka ce zalika kailun yasir wato wannan awo ne wanda yake dan kadan kenan wanda ba zai wadace mu da iyalin mu kenan in har baka ba mu shi ba ko kuma zalika kailun yasir wannan awo ne wanda yake mai sauki babu wahala a cikin sa an gane ko in ka ba mu shi mun tafi kuma ga yanda ake mana awo awo wanda yake cikakke qala sai yaqubu alaihi salam yace da su lan ursila huma akum wannan dan uwana ku bazan aika shi tare da ku hatta tu'tuni mawfiqan min Allah sai kun bani alƙawari daga ubangiji ma'ana sai kun dau alƙawari tsakanin ku da ubangijin da ya halicce ku la ta'tunanni bihi lalle ne wato za ku zo mun da shi za ku dawo mun da shi illa an yuhaba bikum sai dai idan an zagaye ku da hallaka ma'ana idan an hallakar ku an hallakar da ku gaba daya to wannan kuma al'amari ne na ubangiji an gane ku kenan anan ya nuna amincewar zai ba su shi su tafi da shi amma fa da sharadi sharadin shine sai sun dau alƙawari tsakanin su da ubangijin su akan cewa za su kiyaye shi su dawo da shi kamar yanda ya ba su don haka yace lan ursila huma akum bazan aika shi tare da ku hatta tu'tuni mawfiqan min Allah sai kun bani alƙawari daga wajen ubangijin ku la ta'tunanni bihi cewa lalle ne za ku zo mun da shi za ku dawo mun da shi la ta'tunanni bihi lalle ne za ku dawo mun da shi illa an yuhaba bikum sai dai idan an zagaye da ku da hallaka falamma atawhu mawthiqahum lokacin da suka ba mahaifinsu Yaqub alayhi salam alqawlun suka yi alkawari da ubangijin su suka ce lalle ne za su kiyaye shi kuma za su yi kokarin dawowa da shi lafiya qala sai Yaqub yace da su Allahu ala ma naqulu wakil Allah shine mawakilci akan abin da muke fada an gane ku ma'ana na maida al'amari na zuwa ga ubangiji shine mawakilci kenan akan abin da ni da ku muke fada ku kun dau alkawarin cewa za ku kiyaye shi kuma za ku yi kokarin dawo mun da shi lafiya to dan haka na yarda na amince akan wannan alƙawari da na baku amma ubangiji ta'ala shine mawakilci akan abin da muke fada tsakani na da ku ya san me muka dauka na alƙawari wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wa ma ubni ankum min Allahi min shay إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون Ubangiji ta'ala ya faɗa wa qala si Yaqub alayhi salam ya faɗa ga ƴaƴansa yana mai musu wasiya yace ya bani yace ya ku ƴaƴana la tadkhulu min babin wahid idan kun isa ƙasar Masar yace kar ku shiga birnin wato ta kofa guda an gane ku gaba ɗayan ku kar ku shiga wato ta kofa guda wadkhulu min abwabin mutafarriqa yace ku shiga ta kofofi waɗanda suke mabambanta ma'ana ku karkasu wasu su shigo ta can wasu su shigo ta kudu wasu su shigo ta yamma menene hikima anan kasancewar annabi Yaqub alaihi salam yana jin tsoron kambin baka kar ya fada ma ƴaƴansa shine al'ayi domin kasancewar gaba ɗayan ƴaƴa ne na mutum ɗaya waɗanda suke masu kama da juna kuma wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kyautata halittarsu ƙwarai suna da ƙayatarwa don haka anan hikima ta annabi Yaqub cewa kar su shiga ta ƙofa ɗaya jama'a su ƙwara musu ido wata musiba ta faɗa musu da izinin Allah wanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shi al'ayn manzon Allah yace gaskiya ne har ma a wani hadisi manzon Allah yake faɗa cewa inda akwai wani abu da zai riga yayi alƙadarin Allah to da kambin baka ya riga yayi shi. Don haka akwai hadisi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafin sa wato silsilatul ahadith as-sahiha wanda yake cewa innal ayna tudkhilu ar-rajula al-qabra wal jamada al-qidra, wato kambin baka yana kai mutum ya shigar da shi cikin kabari kuma shi yake jefa rakumi cikin tukunya, wanda kai tsaye abu ne mutumin da yake da irin wannan cuta daga ya kalli abu in dai bai ce tabarakallahu to musiba tana iya fada ma wannan abu idan ya tanka shi. Wanda kuma ita wannan cutar so da yawa ma wanda yake da ita bai san ba yana da ita. Don haka a ka'ida ko kai kai abu wannan abu ya burge kai kayatar da kai to iya abin da ake bukata sai ka ce tabarakallahu Allah ya sanya albarka. Wanda kasancewar kuma haka ya wakana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sahal ibn Hunayf ana cikin tafiya ya koma gefe ya tube yana wanka, sai wani daga cikin sahabbai sai ya gan shi sai yake cewa ka yace a iya rayuwa ta yace ban taba ganin wata fata kikkiawa yace irin fatar Sahal, me za a yi kai zai kawai Sahal sai ya kife. Aka dauko shi a sumi aka kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sai yake tambayar waɗannan jama'a shin akwai wanda kuke tuhuma? Suka ce eh mun ji wani ya faɗi kaza. Manzon Allah sai yake cewa me zai sa dan uwanku ya kashe dan uwansa? Akan menene dan uwanku zai kashe dan uwansa? Me ya hana lokacin da fatarsa ta burge ka ta kayatar da kai ka ce tabarakallahu? Manzon Allah ya sanya shi ya wanke wato wannan gabban sa ma'ana gefin jikinsa sune gabbai waɗanda suke na arwala da cikin izarikin sa, manzon Allah ya sanya aka zuba masa ruwa take yanki da izinin Allah ya tashi. Wannan hadisi yana tabbatar mana cewa kambin baka abu ne wanda yake tabbas, wanda a Hausa shine ake cewa maita. An gane ko? Duk da cewa ba a yi inkarin maita ba amma ba ta fuskar shari'a ba sai dai ta fuskar dabo takan iya yiwa wani tsafe-tsafe ne da wasu suke yi na maguzanci su zo da irin waɗannan abubuwa na sihiri wanda yake na maita, amma a shar'ance abinda aka sani shine kambin baka wanda idan mutum ya kalli abu ya kayatar da shi ya burge shi in dai bai ce tabarakallahu in aka yi katarin yana da wannan cuta to musiba takan iya fada ma wannan abu. Koma menene? To dan haka shine shi anan Annabi Yusuf alaihi salam, dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya hakaito mana yanda Annabi Ibrahim alaihi salam yake roƙa ma ƴaƴansa wato aike ma ƴaƴansa addu'a na cewa Allah ya tsare su da irin wannan kambin baka, dan haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma jikokin sa shine Al-Hasan da Husayn, yake cewa u'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Shine anan yace ya baniya yace ya ku ɗayana la tadkhulu min babin wahidin, yace kar ku shiga wato birnin Masar ta kofa daya, wadkhulu min abwabin mutafarriqa, ku shiga ta kofofi waɗanda suke daban-daban. Don haka ko a yau haka ne jama'a idan aka ga suna tafiya a tattare duk wanda ya gansu sai ya sanya ido ya san ya ga wani abu wanda yake sabanin abin da ya sani, to musamman su waɗannan wanda suka kasance a cikin irin wannan kyawu da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya musu, sai ya ce wal khulu min abwabi mutafarriqa, ku shiga ta kofofi waɗanda suke mabambanta, ma'ana kowa ya shigo ta wata kofa wadda take ta daban. Sai yace amma fa wa ma uguni ankum minallahi min shay, wannan dabara da wannan hikima da na baku yace ban isa ba in wadatar da ku game da wani abu wato na hukuncin Allah, duk abinda Allah ya riga ya zartar da shi to babu wani abin da ya isa ya hana. Wannan na nuna mana duk wasu matakai da zaka iya dauka to ba sa amfani game da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, in Allah yayi nihin zartar da abu to babu abin da ya isa ya mayar da shi. Don haka anan shi Annabi Yusuf ya kubuta game da karfinsa da dabararsa da wayansa, yace wa ma uguni ankum minallahi min shay, yace ba na wadatar da ku game da wani abu wato na hukuncin Allah idan yayi nihin zartaswa. Sai yace inil hukumu illa lillahi, hukunci gaba ɗaya bai zamanto wafaci ga Ubangiji, shi yake zartar da abin da ya ga dama. Alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara ba ga wani ba, shine zai kiyaye mun ku. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, kuma masu dogaro gare shi ne ya zama tilas su dogara. Duk wani mai dogaro ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya zama tilas ya dogara ba ga wani ba. Sai yace walam ma dakalu min haythu amarahum abuhum, lokacin da suka shiga ta hanyar ta inda mahaifinsu ya umarce su cewa su shiga ta kofa daban-daban, suka yi da'a kuma umarnin ubansu. Ubangiji ta'ala sai ya ce ma kana yuguni anhum min Allahi min shay'in, wannan shiga ta kofa daban-daban ba zai wadatar da su komai game da wato hukuncin Allah. Duk abin da Allah ya yi nihin zartaswa, wannan kofa daban-daban da suka shiga, Ubangiji ta'ala ya ce ba abin da zai wadatar da su. An gane ko? Kamar yadda shi a can Yaqub ya faɗa ya ce wa ma uguni ankum minallahi min shay'in, ya ce ba zan wadatar da ku komai game da hukuncin Allah da alƙadarinsa. Don haka a nan Ubangiji ta'ala sai ya ƙara maimaita mana walam ma dakhalu min haythu amarahum abuhum, lokacin da suka shiga birnin ta inda mahaifinsu ya umarce su, ma kana yuguni ankum minallahi min shay'in, bai zamanto ba da zai wadatar da su wani abu wato game da hukuncin Allah kenan shigarsu ta wasu kofofi daban-daban. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, kawai sai dai bukata ce wadda take cikin zuciyar Yaqub wanda ya riga ya biya bukatar tasa kawai. An gane ku? Ya cika wannan bukata, ya umarce su cewa kawai in dai sun je su yi kokarin shiga ta kofofi daban-daban, amma fa yin haka ba zai kare su ba, ba zai wato kubutar da su game da abin da Allah ya yi nihin zartaswa. Shi ne ya ce illa hajatan, ya ce kawai sai dai wata bukata ce, fi nafsi Yaqub qadaha, wadda take cikin ran annabi Yaqub alaihi salam da ya biya ta na wannan wasiya da ya musu cewa su shiga ta kofofi daban-daban. Wa innahu, Ubangiji ta'ala ya ce lalle shi Yaqub lazu ilmin lima allamnahu, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ma'abucin sani ne game da abin da muka sanar da shi, domin duk wani ilimi da bawa yake da shi ya same shi ne ta hanyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, sai dai mafi yawan jama'a wato ba su san da haka ba. An gane ku? Cewa mu masoyan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake kimsa musu ilimi. Walakinna aktharan nasi, sanadi mafi yawan mutane sune kenan kafirai da mushrikai, basu san da cewa ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake kebantar wasu daga cikin bayansa ya azurta su da ilimi. Da yace wa innahu lazu ilmin lima allamnahu, lalle Yaqub ma'abucin sani ne game da abin da muka sanar da shi, amma dai mafi yawan mutane basu san da haka ba. Wasu suna ganin wani ilimi cewa kokarin mutum ne da dabararsa da wayen shi, shi kuma kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kebantar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya sanar da shi. Walamma dakhalu ala yusufa awa ilayhi akha qala inni ana akuka fala tabta isbi ma kanu ya'malun, falamma jahazahum bi jihadihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'adhdhin ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ubangiji ta'ala ke fada falamma jahazahum bi jihadihim, lokacin da wato annabi Yusuf alayhi salam wato ya shirya su bi jihadihim da kayansu, kenan aka musu awo ya sanya yaransa suka lauta musu abincinsu. Walamma dakhalu ala Yusuf, Ubangiji ta'ala ke fada lokacin da suka shiga wajen annabi Yusuf alayhi salam, kenan dawowa su karo na biyu, awa ilaihi akha, annabi Yusuf sai ya tarar da dan uwansa zuwa gare shi, yake bance shi suka tattauna, ya nuna masa cewa shi dan uwansa ne Yusuf wanda ake fadar cewa ya halaka ya bace, ya nuna masa kuma cewa zai yi dubarar yanda zai wanzu a wajensa, amma kar ya sake ya bayyana ma ɗan uwansa cewa shi shine Yusuf. Wannan kenan asiri ne suka yi tsakaninsa da ɗan uwansa, shine anan Ubangiji ta'ala yake faɗa walamma dakhalu ala Yusuf, lokacin da suka shiga wajen Yusuf alaihi salam, awa ilaihi akhahu, sai ya tarar da ɗan uwansa zuwa gare shi, kenan yake bance shi da shi suka gana. Qala, sai ya faɗa masa yace inni ana akuka, yace nini ne dan uwanka wanda ake fada ya bace, fala tabta isbi ma kanu ya amal, dan haka kada ka damu game da abin da suka kasance suna aikatawa game da mu, kar ka damu game da irin abin da suke nuna mana na kiyayya, an gane ko ka kwantar da hankalinka. Falamma jahazahum bi jihadi, lokacin da wato Yusuf alaihi salam ya shirya su da kayansu, kenan aka lauta musu raqum aka musu awo, ja'ala siqayata fi rahli akhihi, wato sai ya sanya zakkan sarki a cikin labtun dan uwansa, domin kowanne labtu akwai sunan mishi, an gane ko kowanne kenan raqumin da aka lauta cewa na wane ne, me za a yi da aka ida musu awo, sai ya sanya yaran shi suka yi dubarar wannan zakka, wanda kuma kasancewar shi ne abu wannan kofi na shan abin sha wato na shugaba, shi ne yace ja'ala siqayata fi rahli akhihi, sai ya sanya wannan ma'auni a cikin wato labtin dan uwansa, kenan umarni ne yayi a tutsa wannan ma'auni a cikin kenan kayan dan uwansa. Bayan an labta musu sun juya baya sun kama hanyar tafiya gida, kuma azana muazzin, sannan sai wani mai shedaye sheda aka tura mutun ya bi bayan su, yayi kira yace ayyatu halir, ya ku wannan ayari innakum lasariqun, yace lalle ku wato barayi ne, an gane ku innakum lasariqun, lalle ku wato barayi ne. Qalu, sai suka waiwayo, qalu Ubangiji ta'ala yace sai suka fada wa aqbalu alaihim, wato suka waiwayo ga wannan masu kira suka ce ma za ta fikido, menene kuka rasa daga cikin kayan ku kuke cewa lalle mu barayi ne? Qalu, sai suka ce nafkidu suwa almalik, ai zakkan sarki ne muka rasa, mun buga mun rasa zakkan sarki, muka ba wanda ya zo wajen mu sai ku, don haka wali man ja'a bihi, duk wanda ya zo da shi ladansa himlu ba'irin, za a bashi lautin raqumi na abinci, wa ana bihi za'im, shugaba yace kuma ni na lamunci, duk wanda ya samu kenan wannan zakka, an gane ko kenan za a bashi labtu wanda yake na raqumi, yace wa ana bihi za'im, yace kuma ni ne malamunci game da bashi wannan tukuici. Qalu, sai ɗan uwan Yusuf suka faɗa tallahi, suka ce mun rantse da Ubangijin da ya halicce mu, laqad alimtu, ku ƴan ƙasar Masar kun yi sani, ma ji ina di nufsi da fil ardi, ba mu zo ƙasar ku ba dan mu ya ɗabbanna a cikinta, wa ma kunna sariqin, kuma mu ba barayi ba ne ba, abin da ya zo da mu mun zo ne kawai mu auna abinci mu koma ƙasar mu ta sha. Qalu, wato sai su yaran sarki suka faɗa kenan ga ƴan uwan Yaqubu alaihi salam, ƴaƴan Yaqubu alaihi salam, fa ma jazaohu in kuntum kadhibin, menene sakamakon barawan in har kun kasance makaryata, in har mun samu barawo a cikin ku, to menene sakamakon shi, ma'ana menene ya dace ai masa na hukunci? Qalu, sai ƴan uwan Yusuf suka ce jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu, sakamakon barawo duk wanda aka samu wannan zakka a cikin kayan shi to shine sakamakon. An gane ku? Ma'ana za a rike shi a matsayin bawa kenan a ci gaba da bautar da shi, wanda haka yake a tabbace a cikin shari'a ta Annabi Ibrahim. Idan aka kama barawo da wani gwalgwadon kaya wanda za a iya kiran shi sata, to wannan barawo shine za a ba wanda aka satar masa kaya ya ci gaba da bautar da shi a matsayin bawan shi. Shine anan da suka ce musu famaje za'u, kenan menene sakamakon shi barawo? In kuntum kazibina, in kun zamanto makaryata mun tsinci kayan mu a cikin kayan ku. Sai suka faɗa suka ce jaza'uhu, sakamakon sa man wujida fi rahlihi, duk wanda aka samu wannan zakka a cikin kayan sa fa huwa jaza'u. Kenan shi a karan kansa shine sakamakon, kenan za a rike shi a matsayin bawa a ci gaba da bautar da shi. Kazalika najizi zalimina, suka ce kamar yanda muka faɗa muku haka muke sakauta ma azzalimai, su ne bara'i a cikin shari'ar. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa bada abi awiyatihim, wato Annabi Yusuf alaihi salam sai ya fara bincike game da kayansu. Qabla wi'ai akhihi, kafin kayan dan uwansa, hikima anan domin ya gusar da tuhuma. Kai tsaye inda zai fara bincika kayan dan uwan shi kenan za su iya gane ba. To dan haka dan ya gusar da wannan tuhuma shine anan sai ya fara, ya sanya aka fara bincika kayan su. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fa bada'a, sai ya fara bi awiyatihim, binciken kayan su. Qabla wi'ai akhihi, kafin kayan dan uwan sa kenan, kafin a bincika labtin dan uwan sa sai aka bincika nasu. Thumma stakhrajaha min wi'ai akhi, Ubangiji ta'ala ya ce a ƙarshe wato sai ya fitar da wannan zakka daga cikin labtin dan uwansa. Kenan dan uwansa ya zamanto bawa, dole za a rike shi. Ubangiji ta'ala ya ce kazalika kidna li Yusuf, kamar yanda muka yi haka Ubangiji ta'ala ya ce haka muka koya ma Yusuf, wato wayo da dubara. An gane ku? Yanda zai rike dan uwansa. Don haka Ubangiji ta'ala sai ya ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik, domin shi Yusuf bai zamanto ba da zai rike dan uwansa a cikin hukuncin sarkin Masar a wannan lokaci. In dai a dokan Masar ce to ba haka bane ba, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya koyar da shi wannan dabara ta yanda zai yi wato ya rike dan uwansa. Sai ya tambaye su menene sakamakon barawo in har an samu daga cikin ku? Suka ce sakamakon barawo a rike shi a ci gaba da bautar da shi, haka ne a cikin shari'ar mu. Yace to dokar ta ku za a yi ba ta mu ba, dan haka da aka bincika ku sai aka samu a ƙarshe a cikin kayan dan uwansa. Dan haka Ubangiji ta'ala sai ya ce kazalika kidna li Yusuf, haka muka koya ma Annabi Yusuf wayo da dabara kenan dan ya tarar da dan uwansa zuwa gare shi. Dan haka ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik, bai zamanto ba da zai rike dan uwansa a cikin hukuncin wato shi sarkin Masar kenan a wannan lokaci a dokarsu. Illa an ya sha Allah, sai dai idan Allah ya so. Wannan kenan so ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ganin damarsa ya koya ma Annabi Yusuf wannan wayo da dabara ga ta hanyar da zai bi domin dan uwansa ya wanzu a wajensa. Ubangiji ta'ala ya ce narfa'u darajatin man nasha, mu muke ɗaukaka wato daraja ta wanda muka ga dama daga cikin bayinmu, kamar yadda muka ɗaukaka daraja ta Annabi Yusuf. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, Ubangiji ta'ala ya ce sama da dukkan wani masani. An gane ko? Wa fawqa kulli dhi ilmin, wato sama da dukkan wani ma'abucin sani akwai wanda yake masani, wanda yake ya dara shi har akai lokacin da ilimi zai tukake ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin ilimi kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk ta kamar da kake da sani to akwai wanda yake ya dara ka har akai zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda zamu iske a cikin suratul Kahf, yanda Ubangiji ta'ala ya kissanta mana Annabi Musa da Khadir, yanda Annabi Musa ya nuna shi yake da ilimi a wannan lokaci yafi kowa ilimi. Allah ya nuna masa kasawarsa cewa muna da wani bawa namu a mahadar teku guda biyu, wannan bawa namu yafi ka ilimi. Annabi Musa ya nemi cewa Allah ya nuna masa hanyar da zai bi ya hadu da wannan bawa na Ubangiji domin shi ma ya ƙara ilimi akan ilimin da Allah ya masa. to shine anan ilimi ne Allah ya ba Annabi Yusuf alaihi salam, kuma kasancewar su kansu ƴan uwan nashi suna da ilimi, amma Ubangiji subhanahu wataala ya fifita Annabi Yusuf a kansu ta hanyar wayo da dabara, yayi wasu hikimomi da Allah ya sanar da shi, ta wannan hanya ya dawo da dan uwan shi zuwa gare shi. Don haka shine yace wa fawqa kulli zi ilmin, sama da dukkan wani ma'abucin ilimi alimun, akwai masani wanda yake ya dara shi sani. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.